Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Ninya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Yanzu ne shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yankin nan da ba'a gudanar da ayyukan soji wanda ke tsakanin kasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu kamar yadda ya alƙawari a jiya Asabar. Gayyatar da Trump ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa ta shafin sada zumunta a ranar Asabar, sakon Twitter ya ce shugabannin biyu za su haɗu ne su yi wato akan iyakan kasashen guda biyu domin su yi hannu kuma su gaisa da juna. A yayin da suke ganawar akan iyakan na kasashen guda biyu, shugaban na Amurka ya ce wannan wani babban al'amari ne kuma hakan na tabbatar da ƙauna da ke tsakaninsa da Kim Jong-un. Trump ya ce tun haduwarsu ta farko ne suka kaudaci junansu. A nasa bangare, Kim Jong-un ya bayyana matukar farin cikinsa ga wannan haduwa da suka yi kuma ya kwatanta shi a matsayin babban abin tarihi. Sai dai kafin ganawar nasu ne, Trump ya yi wani takaitaccen ganawa da sojojin Amurka da kuma na Koriya ta Kudu wanda suke aiki tare, inda ya ba musu da namijin kokari da suke yi wanda suke yi ayyukan haɗin gwiwa. A hali da ake ji kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dakatar da ƙarin takunkuman haraji akan China bayan ganawar su da shugaban China din Xi Jinping. Tattaunawar da ta kawo fahimtar juna akan dangantakan cinikayya da ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu, da yake jawabi akan tarukan manema labarai bayan kammala taron kolin manyan ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a birnin Osaka na ƙasar Japan. Trump ya ce zai bari kamfanonin Amurka su sayarwa katafarin kamfanin sadarwar China Huawei kaya saboda an kammala ko kuma yanzu babu wata matsala tsakanin wato kamfanin da Amurka, wanda ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta yi kashedi cewa manhajar kamfanin yana barazana ga ainihin tsaron ƙasa. A jawabinsa na farko a wurin ganawar, shugaba Xi Jinping ya ce China da Amurka suna amfana da aiki da suke yi tare, haka zalika kuma sukan yi asara a sanadiyar rikicin kasuwanci. Xi ya ce yin aiki tare da kuma tattaunawa tsakanin su shine mafi alheri da yawan rikici. Wani mummunan tashin hankali tsakanin unguwanni da kuma rikici masu tsaurin ra'ayi a kusa da iyakar Mali da Niger da kuma Burkina Faso na zama babbar barazana a cewar kashedi da masana suke yi. Rikici da ake fama da shi shekara da shekaru a yankin ya sake kunno kai a cikin 'yan watanni, batun da ya mamaye kafafen yada labarai kuma ya zama babbar damuwa da ke ɗora ɗawainiya a kan rundunonin tsaro wanda ka iya fin ƙarfinsu a wata rana. A ranar 14 ga watan Yuni an yi harban bindiga a kusa da Liptako na kasar Mali, lamarin da ya tilasta jirgi mai saukar ungulu na Faransa ya yi saukar gaggawa a wurin. A cewar wani shafin labarai na yanar gizo mallakar ma'aikatar tsaron Afirka ta Kudu mai suna Defense Web, babbar kungiyar haɗakan shirya zanga-zanga a Sudan da kungiyar Alliance for Freedom and Change sun yi kira ga shirya maci na mutane miliyan ɗaya a yau Lahadi a birnin Khartoum da kuma birnin Omdurman domin nuna ƙalubalantar sojojin ƙasar waɗanda suka ƙi sauraren kira da ake yi su miƙa mulki ga farar hula. kungiyar kwararru ta Sudan ta fi ruwa da tsaki a wannan macin. Ta kira wani taro manema labarai da yaban jijiya a Asabar domin bayyana tsare-tsaren da suka yi wa wannan taron gangamin, amma rundunan tsaro na kasar sun hana yin wannan taron manema labarai, inji shugaban zanga-zangar Ahmed Al-Rabi. Ya ce kafin mu yi wannan taron sai da manema labaran, sai da rundunan tsaron kasar ciki da motoci uku suka shigo a cikin gidanmu, kuma suka faɗa mana cewa kada mu yi wannan taron da za mu yi. Kungiyar Taliban ta kashe sojojin gwamnati da dama a wani hari a filin daga Afghanistan, yayin da kungiyar ta 'yan bindiga ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da Amurka a Qatar domin samar da maslaha a siyasance a kan mummunar yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar Afghanistan.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To yau shirin na kasa ba kasawa ba ya samu bakuncin ɗaya daga cikin fitattun nakasassun arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar, Muhammadu Bello da ake kira Baban Gayu, mai hayar baburan a Chaba da kurar dakon kaya a Ibadan, wanda Allah ya jarbace shi da gurgunta. Sai dai wannan bai katse masa hanzari ba, saboda haka ya dage shekara da shekaru wajen neman na kai ta hanyar wannan sana'a, wace a dalilinta ɗaruruwan mutane ke cin abinci a ƙarƙashinsa, lamarin da ya bashi damar samun karɓuwa a wajen al'umma, kamar yadda ya shaida wa wannan shiri a tantaunawar da ta haɗa shi da wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal. Ya kuma fara ne da yin bayanin yadda aka yi ya samu matsalar kafafu.
Gaskiya da baya ne, bayan ma na kai shekara 15, Allah ya daura mi ita a can garinmu Kebbi State, Bonza Local Government Raha. To irin wasan da muke cikin ruwa, irin na ni kore ni sheko in tuma cikin ruwa, kuma ni fasa kuma ni kare in tuma, kuma ban kai da ruwan ba, sai ni kai bakin abin ga sai kafata ta kalle. Daga nan ne dai abin ya ita ci gaba, kuma aka zaunar da ni gida da dadewa, kuma ba a kai ni asibiti ba. To kuma aka sami wannan gadon da aka sami, kuma sai ya lalata min kafar, kuma da sannan ba a cewa ba a da a tsakanin da Allah ya sannan garinmu. Babana ina ganin shi an na daya da masu kudi dai cikin garin Raha. To Allah dai ya kawo dai matsalar dai, sai na zan hakan ga da yan kuɗi ka aiki da sanan duk inda aka zo a gyara min daga Bonza Hara ha Kano, ana iya zuwa a gyara min wannan abu. Ya kayan Allah ya azo ma abu, kuma babu abin da zaka cewa, sai na dauki abin ne dangana shi wajen Allah.
Wannan lura ba ta kashe maka jiki ba wajen yin sana'a ko ka je kai bara?
Gaskiya wannan lura tunan da ta samu a garinmu ma ban tashi ina mai da kaina ba a emin wani abu, ko in ce in yi bara a emin wani abu, ko kuma a taimaka min da wani abu. A tashi na haka Allah ya yi ni dajitacce, Allah ya kawo ni ibadan. Ina a farko ina zaune a Lagos ne can bakin boda, kuma da ni ga tsangwama kwastan sun yi a sannan ma ina hito da ina ɗaukar kayaki, ana bani kuɗi na ana ɗan bani in na kawo wani abu a nan boda, sai kwastan a tsammanin waɗanda suka ɗauko kuma sai su sallame ni. To daga sannan ni ga tsangwama kwastan ya yi yawa da rayuwar Lagos, kuma yawan abin nan Lagos, hada-hadar Lagos ya yi mewa, sai ni komo ibada. Kuma da dawo ibadan nan Allah ya haɗa ni dai, ina da masu kana da sannan ilan ina da mashi ya kai 15, kuma Allah ya haɗa ni da wanga Musa, Alhaji Musa dan Tambuwal, to yanzan kuma shi ma yana bani mashin da yanzu a takaice dai mashin din da a hannuna nashi ina kai 150 yanzu dai yaran da a kasa garin ina da yara a yan garin mu kuma ina da yara a dadin kowa yaran da agwaja na dai insha Allah suna kai 150 in ba su yi ba da yan baro da yan aben kuma duk dai a karkashin na suka ce kuma in wani abu na haka bida ni na kuma na riga na tsare kaina ban sa kaina cikin rigima ba in an ce ko wani na an kace baban gawo ya ce yaron baban gawo na ya ce a bahi kaza yana bahi a takaice saboda yanzu a takaice dai na shekara kusan 20 tudun wulli kuma babu wanda ni taba ci ma naira babu wanda kuma ni taba ci ma kudi ko in yaudare ko in mina na ban daura rayuwa ta a haka gaba
to waɗannan babura da ka tara haka ana maka aiki da su watan kabu kabu kenan ko a saba sana'a ko
eh ana kabu kabu da su in mutu ya asaci zai ba mu 7,000 in tsogona zai ba mu 6,000 ko mu ba shi manje kuma mu ba shi abin ganga shi yana samu abin da yace muna taimaka ma yara sosai yaro da ya haɗa 100 dan sai abin da wada ma can baya wanda muna taimaka musu dan duk yaron da yazo muna samu sana'a yi mu bashi in bai iya mashin ba sai mu dau baro mu bashi a haka ne dai har Allah ya sa barukan ga daga gana tara wasu wanda suka mutu ba su aiki in mutane sun kusa sai mu yi gonjon su sai a sai shesu
to yanzu da yake kana da wannan lalura ta kafa me ya karfafa maka na rashin yin bara
a gaskiya bai cikin raina a takaice a tashi da wannan abun bai cikin raina na yi bukatar duk abin da nika bida in bida da karfi na a bani saboda ganin nika rashin kawo gabe hana min komi ba babu abin da ban iyawa duk abin da mai kawa bi kai babu abin da ban ya kuma ina iya bugu wanka na yanzu har masu kahuwan suna shawon su zauna kusa gara a yanzu in koma gehe in zauna zuwa an jima kana samun mutun ya yi 30 kusa gara she yasa ni ban iya wannan in maida nu ba in ce wai a taimaka min ko a bani sadaka a ban iya wannan ko a kauyen mu ban tahi da wannan ba sun sani
me yasa ka zo nan Ibadan kabar arewacin Najeriya kana sana'a
to bari na arewacin Najeriya ka san ita wada haraka arewa take mutum ne mu yan arewa muna da wata matsala ko asidan ne ka fadi da mota ko mashin ya buge ka kafa ka ta debe ko hannunka ya debe abinda yan arewa za su fara cewa kawai ka je kai bara su ba su da rayuwa a tahi kai sana'atun nan in baka da hannu guda ka kawo kasuwanci ba a ce tunda baka da hannu guda ba a ce ko in baka da kafa guda ka kawo kasuwanci ba a ce ai tunda baka da kafa guda ba a ce to amma mu mutanen mu na arewa da masu kudin mu da manyan mu da mazan mu suna da wannan mutuwan zuciya da abu ya same ka abinda za a fara fada maka je kai bara ni kuma nigga tun tashi na waɗanda a gaba garin suna bara a walakanci ni gane su dan za ka ga mutun taggonsawa sai ya buwaye shi abin sawa ya buwaye shi ni ga wannan rayuwa a tai a girbi haci a kawo bakin garka ka zo ka zauna in ka zo ka zauna kila wani hizo a daga waya baka rabin da mai hakan ga wai zakka ne ko kuma sadaka ne sai ni ga kai wannan abu ni ban taba ba wallahi wallahi ban taba ba ni gaban iyawa akwai in ni hito ma almajiran da a garin mu suna cewa ai can takurmu mu ya kace kai ma za kai kaza da kaza suna da yemi irin suka rayuwa ganga ni kuma ba san rayuwa ta kuma kowa da irin wanda Allah ka yi shi namiji ni kuma ni ta ni ce wayan ga mutane in har suna gani ni ma nan zuwa gaba in lalura ta kammin zan komo in zauna bakin garka a tare da muna a bani nau zakka ba za su gani ba da haka sai ni bar arewa gaba ɗaya sai ni komo kurmi da zama anan Allah ya fara bani jari ya fara bani sana'ai tun ina hakan ga tun ina kai tun ba a yadda da ni ba yau har an kai hagen ko mutu ya zo da sunana ya ce yaron baban gayu ne to za a baka harakar yi ko ban nan ko an ka kirwaya ta ka san da wane eh gari kaza eh kar ku damu saboda ni a rayuwa ta ko a garin mu ne san barawo kake baka zuwa nan ka zauna ban zama da barawo kuma in ni garagowa ki da yan kwana sai kwana ban zama da kai saboda na san kulba dade sai kai mutuwan zuciya shi yasa har yanzu ba a taba kama ni da laifi ba anan tudun wulli ba a taba cewa ai baban gayu yayi kaza ba ko yaran baban gayu su yi kaza a na riga na dade ce Allah kuma ya taimaka na dau doka mai tsanani wanda in mun san ga lamarinka a can gida kai barawo ne to in ka zo nan ba za ka zama wajana ba sai dai in tura ka can Lagos akwai yan uwana ka ce can kai saran haki su kan saran haki na ba abin kaddaran mutane ta a kusa gare su ba ko kaddarori hakan nan kaji wanda lamari na yake
wannan sana'a tana wannan sana'a ta babura da hake bada haya ko a shaba tana biya maka bukata
a tsakani da Allah tana biya min bukata a cikin ka sha in sha in ba wani kuma in yi abin da ni ga dama a yanzu ko mota uku gare ka masu bido ma kudi in ni ga dama in ba dan amubazaranci wanda duk yasa ciyo ne bai yi ba da in ni ga dama ko mota uku gare ka baka yi ni sake kudi wanda ka ga dama ba amma akan me ni na san ciyon kaina ba zan sake kudi da inda ba su fitowa ba duk inda ka ga na sa kudi a inda za su fitowa na in samu wani ba zan zauna a haka ba
ta ina ka sami wannan jari na sayan waɗannan babura
to ka san shi lamari wajen Allah wa da yake a sannu 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 na faɗa maka kamanta da waccan sana'ar da nake yi in ni jebo da irin masu kudin da adda kayaki ka san kwastan ba su yawan takura muna in ni ɗauko ɗan kayaki ni hito da su su kuma wa'anda adda su ɗan sallaman naira 10,000, 5,000, 6,000 haka dai har Allah ya sa da ni samu wannan abu kuma ni komo nan sai ni kama harkan masu suka kanga.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Muhammadu Bello Baban Gayu da wakilin sashen Hausa a Ibadan Hassan Umar Tambuwal ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki muke ce da ku Allah ba mu alkhairi assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan. In aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba saboda kada idan bakin kin gaza aje a ce a aidan duk mace ce ta kasa ta kada.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya da kuma Barista Aisha Ali Tijjani a gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama musamman mata waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Hajiya Hawwa abin da take gani ya kamata gwamnati ta maida hankali a kai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai. Sai ta bayyana cewa
ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo kayi aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikinka kake dubawa wace sana'a ce ta dace da kai wanda zaka iya ciyar da matarka da ƴaƴanka. To haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgir a kai. Tattalin arzikin Kano misali menene? A'a muna da dawanau ne banda dawanau wanda dan adam muke da wanda yake da jari ne misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu wa'anda suka kimiyya siyasa nawa gare mu wa'anda suka karanta shari'a nawa gare mu ɗan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zaman toya ya daidai wannan shine batun da nake yi. Ana da wajen mukamai sun kusan 100 wanda yake a cikin jihar Kano mata ba su samu ba.
Barista yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsaloli ya kike ganin makomar watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya watan jiya ranar 29 ga wata.
To a gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba mutukar ba su samu wakilcin da suke bukata ba muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba. Tisa za ku ji maganganunmu suna kama da juna babu wata maganar cigaba. Indai ana so mata su cigaba sai an ba su kulawar da ta dace, an ba su ilimin da ya dace, an ba su an haɓaka tattalin arzikinsu. Domin da arzikin da namiji yake da shi, idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci, saboda jiya ta riga ta kasance, yanzu ga yadda muke ciki, to idan muka yi amfani da iliminmu na jiya da yau da muke ciki, to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance. To a gaskiya idan ba a samu kulawa da ta dace ba, ko da wajen nadin makaman ne, to a gaskiya muna nan jiya yau. Wannan nadin makamai da za a yi,
ana magana nadi daban, ba da dama kuma a nada barista Aisha a ce ita ce kwamishina kaza, ko minista kaza, ko MD kaza, ko executive secretary kaza, wani abu ne mai zaman kansa. Sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da basirata, kuma wani abu ne daban. Ya kike kallon za a bullo wannan matsalar? Misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba, misali an nada ku ana ce kuna tafiye amma kuma a cikin office ba a bari ku aikin da ya kamata.
To gaskiya magana ya uwata ce, inda ba za a dinga duba wance ta dace ba, wance ta goge, a ɗauko ta a sata don gogewarta da ƙwarewarta a fanninta da dacewarta da cancantarta da sanin ya kamata ta a gurin a saka ta, a kuma batta wannan yi mata shi zai sa ta zo ta yi aiki, ta baje fahimtarta, ta ƙure ƙwaƙwalwarta, ta matse linzaminta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kanka za aka dora ni, to dole in isar ma wannan manufa ta wa. Amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujeran ma, idan ka zo ka tambaye mai kujeran, ita kanta ta san alfarma aka yi mata ba dacewa ta yi ba, ba za ta iya bada abin da kujerar take so ba, aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba, ko dai tana da ilimin bai isa ba ne, ko kuma ilimin bai tumbatsa akan wannan bangaren ba, ko kuma wasau da yawa ma sai kaga ilimin da ta karanta ta goge akan shi daban kujerar da aka bata ta yi aiki akan ta daban.
Hajja Hawa, menene shawarar ki ga mata kalilan din da misali yanzu za a nada ko tinima aka nada a mataki na manyan mukamai, ko da a matakin aikin gwamnati ne da ake cewa civil service da kuma nadi na siyasa? Domin yanzu mun ga a nan Kano, misali gwamnan Kano kwanan nan ya nada mukaman da ake cewa permanent secretaries, manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati, akwai mata a ciki da kuma directoci. Gwamna Rufai ya yi nadi na farko nan masu taimaka masa na musamman, akwai mata a ciki da dama na ga sunaye. Haka zalika gwamnan Gombe da ya nada mutanen da su taimaka masa kafin labarai, na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki. Menene sa kwanki gare su, misali dan gani cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin, ana kallon su a matsayin wanda suke wakiltar ku, menene shawararki ko saƙonki ga ire-iren su da ma waɗanda za a nada nan gaba?
Eh, to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace, zaka je ina yawan cewa ko namiji ko mace, kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tuntuni ake ta magana wanda ni karatuna ne, saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki, ko namiji ko mace ne aka dora ka a guri, to dole ka amfani da iliminka kuma ka zamanto mai gaskiya. Ka amfani da iliminka, wallahi na kan ce idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma. Kuma ko macen ce a yanzu duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan, in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba, saboda kada idan baki kin gaza a je a ce a ai dan duk mace ce ta kasa ta kada, ta zamanto mai gaskiya, ka kwatanta gaskiya, ka tsaya ka jajirce. Kuma a zamanin da muke ciki, wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura, ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda, kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakin ta take, a cikin ƙuryar kuma lungu take. Magana ce duk office ɗin da aka ajiye ki ana so ya yi fice. Wannan shine muke gaya wa ɗaliban mu, muna musu bita. duk inda kaga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa kai fice fice a ina ba a local government ɗinka ba kuma ko da aikin ka na local government ne fice a ina ba a state ɗinka ba kuma ko da aikin ka na local government ɗin ne kai fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da yi fice a duniya yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark wannan benchmark ɗin shine zai zamanto kake dubawa saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gabaki daya kuma ki nemi ilimin sa idan baki da shi idan kina da ɗan uwanki mata wanda za su tallafa miki ko kuma wani wadan zaki iya amfani da na'urar gizo-gizo ki duba ki ga yadda ake abin in kin kasa mu da muke consultants a neme mu kyauta za mu tallafa wa mata
nan kuma za mu dasa aya bibiya kan wannan batun da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su rike amana su zama kyakkyawan gurbi domin bude kofa ga na baya mata kuma muna so mu ji daga gare ku tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Eliyakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani muna kuma mika godiya ta musamman ga magidantansu domin gagaruba gudunmuwa da suka bayar ga nasarar wannan shirin sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke
kuma dalla abinda lokaci ya ba mu damar ka muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara ku je makaranta kun ga irin saka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani fasan inganci mai kyau har fasan aiki mai kyau gurma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara Allah nana haba yara manyan gobe iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ba yara haba yara ba yara manyan gobe ba yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yan yara manyan gobe haba yara Allah nana da yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara manyan gobe gaima iyaye don kwasan aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke